بسم الله الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كا من أقار جدد قد يومك الله سبحانه وتعالى يقام النسافية عصبر يومنا قوم شاد تقوص دوات شعبان hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1444 a kida miladiya yau muna 11 ga watan uku shekara ta 2023. Mun da wannan majalisi namu mai albarka domin yau wannan rana ta zama ita ce ranar rufewa da karkare karatuttukan da muka gabatar kafin wannan lokaci. Zakari da cewa asabar ɗaya ta rige mana, daga nan sai shiga cikin Ramadan insha Allahu ta'ala. Mai yiwuwa ƙila asabar biyu nan masu zuwa to muna huɗu ko biyar ga watan Ramadan. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu watan Ramadan, kuma ya azurta mu da kyawawan ayyuka a ciki, ya karɓa daga gare mu, kuma ya tsare mana imani kada mu abin da zai ɓata mana aiki. ƴan tambihin da muke so mu yi a nan abubuwa ne kamar haka. Na farko dai, godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko muka sami waɗannan tsawancin watanni da kwanaki da satuttuka muna gabatar da wannan alkhairi. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a kan haka nan. Muna fatan duk abin da muka karanta ko muka ji ko muka saurara to Allah ya sa ya zama mana alkhairi a duniya da lahira. Abinda ake da buƙatuwan aiki Allah ka taimake mu mu aikata, abinda ake buƙatuwan nisanta Allah ka taimake mu mu nisanta, abinda ake da buƙatuwan ƙudurtawa Allah ka azurta mu da ƙudurta mai kyau da kuma ainihin tunkuɗe mari kyau. Muna fatan Allah ya haɗa mu a cikin wannan alkhairi gabaki ɗaya. Abu na biyu, dangane da littafi wanda muka sanya shi ne za mu karanta insha Allahu, Muktasar Sira na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wanda ina fatan ya zuwa yanzu dai ƴan uwa da dama sun mallaki wannan littafin, wanda insha Allahu ta'ala idan Allah ya kai mu ga Ramadan to za mu fara karatun littafin ne kai tsaye, domin an ba da lokaci mai tsawo da zai iya sanya duk wanda ke da nufin mallakar littafin ya mallaka. Mun samu kusan sati 6 ko 7 da maganar littafin, wanda muka ce a je a nemo littafin, har ƴan uwa ma masu himma suka je suka nemo littafin, kuma suka ce akwai littafin a ƙasa. To duk wanda ya san bai mallaki wannan littafi ba, to ya bakin ƙoƙarinsa ya mallaka, ko da zai rage ne kuɗin kayan sallansa, ko hulan da zai sa na sallah, ko takalmin da zai sa na sallah domin ya sayi wannan littafi, to ya nemi taimakon Allah ya mallaki wannan littafi. Insha Allahu ta'ala ran Ramadan kai tsaye za mu fara karatun wannan littafi. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu fara karatun a cikin nasara, ya sada mu da alkhairin da ke ciki. Abu na gaba shi ne, a yau in Allah ya sa da muna rufe wannan majalisin gabaki ɗaya kamar yadda ne bayani, to abinda ya kamata mu ɗanyi tsokaci a kai shi ne, akwai waɗanda yake sun ba da ƙoƙari ƙwarai da gaske ganin karatun nan ya ci gaba, kuma ya samu tallatawa a ƙasoyi daban-daban waɗannan ƴan uwa sun ba da kansu ne, sun sadaukar da kansu lillahi. Muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi. A wani lokaci kakan rena ƙaramin al'amari, amma kuma sai Allah subhanahu wataala ya amfanar da al'umma da shi. Sun yaɗa karatuttukan nan wurare daban-daban, kuma bayanai suna zuwa cewa jama'a suna nuna godiyansu da fatan alkhairinsu da irin yadda suke amfanuwa da irin yadda suke tasirantuwa da waɗannan karatuttuka. Daga wannan karatu da muke yi a nan da kuma karatun da muke yi a kan gyaran zuciya a nan Jami'u Abdullahi bin Abbas, waɗannan karatuttuka guda biyu suna da tasiri matuƙa. A ƴan uwa kuma suna yin ta'aliki a kan wannan. Akwai waɗansu malamai a wurare daban-daban, waɗansu ma suna nan a zaune a ƙasar Saudiya, akai-akai sukan kira su ce sun ji an yi bayani da akan kala da kala da kala, kuma sun gode da haka, kuma sun fa'idantu, wanda mu ma wannan sai ya ƙara mana ƙaimi da ƙarfin gwiwa, sai kuma ya ƙara mana himman cewa to mu ma abin da za mu karanta mai bakin ƙoƙari, mai aiki da abin da muke karantawa, saboda ya kasance fa'idan ta game ga baki ɗaya. To duka dai wannan kusan ƙoƙarin masu yaɗawa ne, domin mu da muke zaune a nan dabba mu tare mun yi mutum 500, 600 da masu zama a waje da waɗanda suke zaune a gidajensu, Allah kaɗai ya san iyakansu. Amma mu dai da muke zaune a nan, duk da za ka ga adadin namu adadi ne wanda yake ko mutum 1,000 bai kai ba, amma kuma in kai la'akari da masu bibiyan karatuttukan sai ka samu yakan kai mutum 6,000, 7,000, 10,000 ko abin da ya sama da haka ko abin da ya ƙasa da haka. To kaga wannan baya ga falalan Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma sai falalan tana koma zuwa ga masu ɗaukan wannan suna yaɗawa. Allah ya saka musu da alkhairi, ya amfane mu da wannan aiki duniya da lahira. Kasancewan sati ne zuwa insha Allah ta'ala zaɓuɓɓuka ne, to muna nan dai kamar yadda muke jawo hankalin ƴan uwa a kodayaushe, mu da abin da muka yi zato cewa zaɓen da ya gabata na shugaban ƙasa shi ne zaɓe mai zafi, wanda zai zo da wani irin yanayi wanda yake mai wuyan sha'ani. Amma kuma cikin irin addu'o'in da bayin Allah ke yi, sai ga shi zaɓen ya zo kusan kana iya cewa a dai tarihin wato zaɓuɓɓuka a wannan jamhuriya da ta zo daga 1999 zuwa yau, ba a samu zaɓe mai sauƙi ba kamar zaɓen shugaban ƙasa da ya gabata, wanda aka samu ƙarancin zubar da jini, aka samu ƙarancin rigima da tada hankali da tashin-tashina. Wannan zaɓe da ya gabata Allah ya kawo mana shi cikin sauƙi. To ina kyautata tsammanin wannan yana da alaƙa da irin addu'o'in da musulmi ke yi. Ana ta addu'a, Allah ka kauda mana da fitintunu, Allah ka zaunar da mu lafiya. Sai kuma gashi Allah ya sa an yi zaɓen lafiya an kuma gama lafiya. To zaɓen da zai biyo baya na gwamnoni, mu a fahimtar mu zaɓe ne mai sauƙi, amma kuma yanayi na nuna mana cewa waɗannan zaɓuɓɓukan sun ci wanda ya gabata zafi. Waɗansu dalilan da ya haifar da haka saboda shigo da addini dumu-dumu cikin harkar zaɓuɓɓukan nan, wanda yake kuma walillahi alhamdulillahi minna ba musulmi ne suka fara yin haka ba. Su musulmi suna da adalci, Alƙur'ani mai girma ya yabe su da adalci, suna iya ba masu haƙƙi haƙƙinsu. Duk lokacin da musulmi ya mulki, kana iya ganin inda yake ɗaukan haƙƙoƙan waɗanda ba musulmi ba yana ba su, wani lokaci ma har ya wuce wuri, har ya ɗauki haƙƙin da ba nasu ba ya ba su. Na tuna a jihar Kaduna a 1999 zuwa 2007, a lokacin nan an ɗauki muƙamai manya-manya da sarautu na gargajiya manya-manya, an kai shi zuwa ga Arna. A daidai lokacin da yake kuma a cikin jihar su ba su taka kara sun karya ba, ba su taka kara sun karya ba, amma kuma dai hatta kai ga ana iya ba su komishiyoyi 8, 9, 10, 11 ana iya ba su. Amma kuma adadinsu bai wuce 1-3 ba, in ma sun kai 1-3 kenan na 'yan jiha. wannan yana alamta maka irin yadda musulmi suke da adalci. Musulmi ba sa zaluntan waɗanda ba musulmi ba din sun samu dama. Amma kuma mu musulmi idan waɗanda ba musulmi ba suka samu dama akan mu, to sai su tsananta mana, sai su kausasa mana, sai su cutar da mu ta ƙofofi daban-daban, su cutar da mu a addini, su cutar da mu a rayuwa. Duk da kasancewa wannan baya ba mu mamaki, domin shi ne ƙarar abin da Al-Qur'ani mai girma ya tabbatar. Iyasqafukum yakunu lakum a'da wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i. Wannan baya ba mu mamaki. Kaifa wa yadhharu alaykum la yarqubu fikum illa wa la zimma yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun. Qur'ani ya gaya mana yadda suke. To hakan baya ba mu mamaki sosai. To shi yasa mu kuma muke kallon cewa wato an rikidar da yanzu al'amarin siyasar Najeriya ya koma ni addini. La shakka wannan yana daga cikin abubuwan da ya zafafa al'amarin zaɓuɓɓukan da ke fuskanto mu a wannan lokaci. Sannan cikin abubuwan da ke ƙara sanya wannan siyasa tana zafi, irin yadda ake gwara kawunan al'ummanmu da roman baka da kuma wani faran-faran na lokaci ƙanƙani. Daidai lokacin da yake ‘yan siyasa suna can suna hada-hadan siyasansu, ɗaiɗaiku ne suke damuwa da al'umma, ɗaiɗaiku su ne suke damuwa da al'umma, suke damuwa da ci gaban al'umma. Sai lokacin da zaɓuɓɓuka suka taso, to a lokacin nan za ka ga wato sun damu da al'umma, suna shigowa cikinsu, suna buɗe wayoyinsu, ana musu, ana kiransu suna amsawa. Amma in ba wannan lokaci ba, ganin ‘yan siyasa ma yana maka wahala. To amma duk da haka kuma sai waɗansu mutane sai su gigice, sai su gigice saboda ɗan wani fa’ida ko wata fa’ida ƙarama da mutum ya samu a lokaci ɗaya, wanda yake ‘yan taƙaitattun abubuwa ne, haka ‘yan taƙaitattun lokuta ne, za a ba shi waɗansu abubuwa na more rayuwa, shikenan shi kuma sai ya gigice sai ya fita hayyacinsa. Wannan ya kai ga su sun zauna lafiya, mu kuma ya muye mu nan, muna nan babu abin da muka tasa a gaba, sai ɓatanci ga juna, sai zagin juna, sai aibanta juna, sai ire-iren waɗannan ɗabi'u waɗanda yake ba za ta haifar mana da ɗa mai ido ba. Kuma kafin zuwan siyasan an ta bayanai lokuta bayan lokuta cewa mu zama cikin dattakonmu, mu zama cikin hankalinmu, mu zama muna iya nazari, ka gane masoyinka na dindindin, ka gane masoyinka na wucin gadi. In Allah ya taimake ka ka gane wannan, za ka zauna lafiya. Wane masoyina ne yau shekara 30 muna tare. Mun yi karatu tare na addini, mun yi karatun zamani tare, masallacinmu ɗaya, anguwanmu ɗaya, mun daɗe muna haɗin gwiwa akan abubuwa mabambanta, mun daɗe muna mutunta juna, iyayenmu ma tare suka zauna, tare suka rayu, har suka rabu suna cikin fahimtar juna da ƙaunar juna. To wannan masoyi ne na gaskiya. To amma shi kuma yanzu wannan masoyin tsittinciyar magini akan hanya ka gan shi. Shi kuma yanzu ya zo ya nuna maka, ai ina son ka, ai kai nawa ne, ai kai kaza, ai kai kaza, ai kai kaza. To kuma in aka gama zaɓen nan, yana iya koma turban shi na da, ya manta da kai, bai ta sha'aninka. Idan abin baƙin ciki ya same ka, ba za ka gan shi ba. In abin farin ciki ya same ka, ba za ku yi farin cikin nan tare ba. Idan kana da shawara, ba ma ka da ƙofan da za ka buɗe ka ba shawara. To amma yanzu shi naka ne. To sai ka kuma ɗauko wannan masoyin na wucin gadi, sai ya zama shi ne ma'aunin da kuma za ka saɓa da masoyinka na dindindin. Ka ga wannan akwai rashin kan gado da yawa a ciki. Shi yasa babu abin da zai taimake mu sai tunani da nazari da hangen nesa da bibiyan abubuwa irin yadda suka dace. Wannan zai taimaka maka ƙwarai da gaske. Har wanda ma fi cin riba shi ne wanda ya ɗauki abin ta janibin tarbiyya da kuma ci gaban addini. Wanda yake abin da ya kalla kenan, abin da ya auna kenan, al'umma za su samu tarbiyya, za ta samu ci gaba a addinance. Aqidan al'umma zai samu kariya gurgudu. Tarbiyyan al'umma za ta samu kariya ire-iren waɗannan abubuwan idan mutum ya auna su sai ya gini akai tsakanin shi da Allah to koda ya kuskure zai samu ladan shi a wurin Allah amma idan mutum ya dauke kawai ma'auni ne na kawai roman baka da yanzu me za a samu ire-iren waɗannan abubuwa to sai ga muna ta tahabbudi mu kai mu komo muna ta kwaɗin ƙasa a wuri ɗaya mu kasa cin makuni har ta koma ana shiga cikin mutuncin masu mutunci ana ɓata mutane nagartattu ba mutunci a shafa mu ido bula kawai ba mutunci kawai komi ta fanjam to kaga wannan ba ɗabi'a ce da ya kamata a ce mu al'ummar musulmi muna faɗawa cikin irin waɗannan abubuwa ba a cikin abubuwan da ya kamata dole mu tambihi akai mu muna ƙara jaddada cewa da jihar Kaduna da jihar Taraba da jihar Gombe da jihar Nasarawa siyasan su ya koma na addini waɗannan jihohi guda hudu ko ka ki ko ka so siyasan su ta koma ta addini kuma akan addini ake gina ta kalmomin waɗanda suke rayuwa a jihohin nan yana halamta maka haka har kwanaki muke jin wani sanarwa daga waɗansu ƴan uwa da suka zo suna kawo kukan su cewa a taimaka musu da addu'a cewa a jihar Nasarawa ce kasancewar siyasa ta koma ta addini galibin ɗaiɗaikun da suke da ƙuri'a suna waɗansu garuruwa ba Nasarawan ba to sun yi amfani da dama za su koma garuruwansu saboda su taimaki nasu addini ina taɗin al'ummar musulmi za su koma saboda siyasan tarabi kawai ta koma na addini da haka za su koma garuruwansu saboda su yi siyasan addinin sosai akwai wani cikin 'yan uwa nan mun san cewa baya tsoma baki shi a cikin harkar siyasa don ba ɗan siyasa ba ne mutum ne mai mutunci mutum ne mai dakta ku mai kima ƙwarai da gaske amma abin da yake cewa na yi la'akari da cewa siyasan nan ta koma na addini to na tabbatar da yanzu idan na fito ne taka rawa a ciki ina kare addini ko mutuwa ne a gaban Allah na tabbatar da Allah maɗaukakin sarki zai dube ni da idan rahama domin ni addini nake karewa to akwai ire-iren waɗannan abubuwan da ya kamata mu yi la'akari da shi siyasan jihar Kaduna da Taraba da Gombe ta koma siyasa ta addini da Nasarawa wanda yana da buƙatuwar mu tsaya mu yi nazari da kyau ka aje fati ba maganan fati yanzu muke yi ba ba maganan kuma 'yan takarkari yanzu muke yi ba mu muna magana ne akan yadda yanzu addini zai samu izza yadda addinin musulunci zai samu izza wallahi alhamdulillah minna mun gabatar da kwatubobi akan wannan mun gabatar da bayanai akan waɗannan a lokuta mabambanta izzan addinin kawai yanzu shi muke kallo idan addini ya samu izza ko da na wani jiki na bai samu mulki ba babu damuwa akwai yiwuwar ma kai ta neman ka samu mulkin amma mulkin sharri zai zama maka a duniya zama maka sharri gobe kiyama domin ka gama mulki kuma a zo a yi maka bita da kulli ka kare a gidan yari kuma ga nauyin al'umma da ka ɗaukan makanka wanda Allah zai maka hisabi a kai ranar tashin alkiyama sai ka gwammace cewa ma duk da ba kai mulkin ba amma mu muna kallon izza ne na addini tunda kafirai sun haɗa kai sun yi cincurundu a wuri ɗaya sun ce bari mu yaƙi wani to shine ma'anin illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir ko musulmi ku yi fi cancanta ku yi wannan ko ne addini ya umarce ku da haɗin kai da dunƙulewa wannan yana daga cikin manya-manyan manufofin addinin musulunci al-ulfa wal-i'tisam wato a dunƙule wuri ɗaya kar a rarraba wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wannan yana daga cikin manufofin addinin musulunci in aka tambaye ka faɗo manya-manyan manufofin addinin musulunci guda uku idan baka kawo dunƙulewa da haɗewa wuri ɗaya ba to baka ba da amanan bayani ba cikin manya-manyan manufofin addinin musulunci guda uku shine dunƙulewa da haɗin kai irin dai yadda annabi sallama duk wani abin da zai raba kan al'umma sai da annabi ya tsoratar a kansa har a irin wannan babin ne annabi sallama ya tsoratar akan saɓa ma liman إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا فإذا قرأ فأنصت وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وأنا سؤال أمة تتبين يا da ire-iren waɗannan hadisan su al-Imam Shafi'i da makamantan waɗannan hadisan suke ganin baya halasta ai sallah a masallaci na khamsu salawat dake da liman ratibi sai waɗansu al'umman su zo sakin wata sallah sai al-Imam Shafi'i sun tafi akan haramcin haka waɗansu malamai sun tafi akan cewa makaruhi ne yin haka me ye dalili saboda zai raba kan al'umman musulmi a sallah fa ke a sallah a ce an gama sallah sai waɗansu su zo sai su sake wata sallah akwai malamai waɗansu sun tafi akan cewa haramun ne yin haka haram in aka yi haka an yi zunubi akwai waɗanda suka tafi akan cewa makaruhi ne shari'a ba ta san haka amma dai babu zunubi a ciki me yasa saboda rabakan al'ummar musulmi to idan a cikin sallah ana samun wannan wanda yake sallan nan mu ya mu ne takaitattun mutane me kake tsammani a babban al'amari irin siyasa wanda yake anan shugabancin al'umma take a ƙarƙashin wannan za a iya gyara addinin mutane za a iya gyara duniyar mutane to idan al'ummar musulmi ta raraba wannan wata irin al'umma ce ya zama ba su da rajulur rashid da annabi Lut yake gaya mutanansa alaysa minkum rajulur rashid ba su da rajulur rashid mutum ɗaya da ya isa ya gaya musu cewa ku yi nan duk mu yi ko ya maka daɗi ko bai maka daɗi ba kuma haka ka'idar shugabanci yake dole a samu wanda zai ce a yi ko a bari dole kuma a yi ko da bai maka daɗi ba dole kuma ka barin ko da bai maka daɗi ba amma sai ya kasance kowa da wanda ya nuna da wanda ya goge da wanda yake ɗanye da ma wanda ma yanzu horon ya fito kowa yana da bakin magana a cikin harkan al'amarin al'umma gabaki ɗaya akwai wanda yake bai isa ma yi magana shi maganarsa in yi magana ta wuce gidansu to ya ƙetare haddin Allah saboda me ya sani da waye mu'amala waɗansu garuruwa ya je me ya karanta shekaru nawa ya a duniya hadda zai gane ma'aunin akwai wanda yake bai ma isa yi magana ba amma a cikin irin harkan siyasar mu ya isa yanzu ya magana ya sake maganar shi a social media wani yana nan da ɗan takaitattun shekarun shi shekara 17 18 19 bai daɗe da gama secondary ba bai karanta komai bai ma san yadda aka kafa Najeriya ba bai san yanayin zamantakewa a Najeriya ba bai san alaƙoƙi bai san jamhuriyar siyasa ta farko ba zamanin Sanehu da NPC bai sani ba bai san jamhuriyar siyasa ta biyu zamanin su NPN da PRP da GNPP da UPN ba bai sani ba bai san jamhuriyar siyasa ta uku NRC da SDP duk bai sani ba sannan bai san wannan jamhuriya wacce aka kafa ta daga 1999 bi amma yi ma shi ba amma haife shi wakila a lokacin ne bai san ta ba bai san me ya gudana 1999 har aka fito da Obasanjo aka tsaye da shi aka zaɓe shi me ake so a cimma duk ba shi da wannan ilimin tunda yanzu wannan ina maka bayani shekara 20 da wani abu shekara 24 shi a lokacin ba a haife shi ba amma yanzu yana shekara 17 18 zai tsagalgale a cikin wannan harkan siyasa shi yana ganin ya san wani abu bayan kuma jahili ne akan rayuwar nan gabaki ɗayanta bai san kari ba bai sani ba a shekaru bai kuma karanta ba sannan a addini fa bai karanta komai ba bai karanta Qur'ani bai karanta sunna ba ballanta na iya tantance wane ne Qur'ani ya gaya maka cewa shi ne masoyi na gaskiya waye masoyi na ƙarya kowa ya fito ya gaya maka irin fatawarsa wani ya fito yana son ya nuna maka sai ka zaɓi ɗan cakaran shi ƙarfi da yaji amma shi hanyar da zai bi shi ne bari ya nuna maka wannan mace ce ta tsaya takara da haka haramun ne a jibinta al'amari ga mace amma ko bai kawo cewa to haramun ne kuma a jibinta al'amari da kafiri ba ai duka haramun ne guda biyu kake magana malamai kuma duk sun yi rubuce-rubucen nan akwai wani littafi da zan dauko maka shi yanzu al-intikhabat fil fiqh al-islami kawai yana magana akan zabi ne al-intikhabat fil fiqh al-islami ina menene hukuncin zabi a musulunci a cikin wannan littafi ya bude wani babi ina hukuncin mamace ta zabi ta je ta zaɓa ya kawo maganganun malamai an tattauna sosai daga ƙarshe fita da natija da ya gama wannan babin ya zo ina hukuncin mace ta tsaya takara ya kasa abin gida uku akwai takara babban takara shugabancin ƙasa akwai kuma ƙaramin takara kamar ta zama mataimakiya dibiti kenan ko zama mataimakiya akwai kuma hukuncin ina hukuncin mace tsaya takarar majalisa duk ya kawo maka su da bayanan malamai fa da ya gama wannan babin kuma sai ya shiga babi na gaba ina hukuncin kafiri ya tsaya takara to duk kai kana nan baka karanta waɗannan ba sai a fahimtar ka malaman musulunci sun takaita ba su da bayani a ciki sai ka fito kawai kai da karan kanka ka ɗauko wani hadisi da yake in aka tambaye ka bayan za a ina za a samu hadisin nan baka sani ba amma saboda san rai yanzu ka gane hadisin ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk al'umman da ta jibinta al'amarinta ga mace ba ka cin nasara menene ma sanadiyan faɗin wannan hadisin da annabi ya yi baka sani ba ina za a ga hadisin baka sani ba menene fassaran da malamai suka yi ma hadisin baka sani ba cikin malaman musulunci su wane ne suke da fahimtar cewa macen ma za ta iya yin wannan takaran baka sani ba to sai kuma ka ɗauko wannan wanda shine kuma za ka yaƙi al'umman musulmi kaga wannan akwai san rai da yawa a cikin al'umma ka tsaya tukuna ka nuna ko mafi ƙaranci ka tsaya ka goge tukuna to sannan ka iya fitowa cikin al'umma ka ce za ka yi bayani yanzu kowa kawai ɗauki matsayin shi to dole al'umma ta rabu kuma yan siyasan su ne suka ƙara zuzuta wannan rabuwan kan su suka ƙara zuzuta wannan rabuwan kan al'umma da al'umma za ta rasa rajulun rashid a daidai lokacin da yake su suna son idan akwai chairman na wata ƙaramin hukuma ya zama shi ne ke sama in ya zartata zata amma ba sa son mu samu wannan a cikin al'ummar musulmi kuma me yasa sai dai mu kawai mu raba kawunanmu yanzu a ƙasar nan ka gaya min wani malami da kake jin ya isa ya fito ya je nazarin shi mai zurfi ya shawara da makusanta ya binciken shi mai zurfi sai ya zo ce al'ummar musulmi na zaɓi kai kaza kuma duk abin da aka yi ne sai an yi da kai duk abin da za a yi a mataki na malanta sai an yi da kai don Allah jama'a kuna jin sai an yi da kowa me ma'ana ahlus shura shine wanda za su zauna su tattauna su fitar da al'amari mai kyau sai in saran sai an yi da ni sannan abin yayi ai ba sai an yi da kai ba kai ma ka san aka kira ka ma aka ce zo ai da kai kai ka san an ba ai maka adalci me za ka faɗa ka ce ni me ka sani misali ka haɗa kanka da misali wanda ka san yana da'awa shekara 40 ɗin rayuwarsa baya cikin da'awa yake babu wata jiha a cikin jihohin Najeriya face ya je ta so ɗaya ko so biyu ko so uku kenan ya yi mu'amala da kowane irin jinsin mutum ya fita ƙasan waje ya je ƙasashen turawa ya yi mu'amala da su ya je na larabawa ya yi mu'amala da su ya je ƙasashen Asiya ya yi mu'amala da su ya yi mu'amala da kafirai ya yi da musulmi ya yi da masu kuɗi ya yi da talakawa ya yi da 'yan kasuwa ya yi da mata ya yi da maza ya yi da yara duk nau'in mutanen da ka sani ya yi mu'amala da su kuma gashi ya tsaya karanta addini karatu ne kyau duniya ma ta ba shaidan cewa wannan ya san addini sai suka zauna sai suka haɗu ire-iren sai suka ce to mu ga matsayin mu amma kana nan kai zaka iya rushe wannan matsayin baka bincika komai ba kai baka yi nazarin komai ba amma zaka iya rushe wancan matsayin a matsayinka na kifin rijiya da baka taka kara ka karya ba baka nuna ba ruwanka bai isa aski ba kace sai kai aski da ruwa ruwanka bai isa alola ba ka kasa yin cemama kaga wannan yana nuna al'umma tana cikin harigibi tunda ilimi ba shi da kima ciki gogewa da wayewa a cikin rayuwa ba shi da kima wannan al'umman ya ta koma cikin harigido kenan kawai mun koma kamar yan shaye-shaye to da abin da ya zo a cikin tunaninka yanzu kawai shikenan to kar ka dauka duk abin da ba a yi da kai ba ba a yi ba wani yana bayanin cewa to ai malam kuma kuna da laifi ai irin wa'annan yan takarar ya kamata ne ku rika zaunar da su a ce kaza a ce kaza a ce kaza shi a tunanin shi shi a tunanin shi zai yi a ce akwai wani dan takara a cikin musulmi da ba za a zauna da shi a sanya mishi doki koki da waɗansu sharaɗai ba muna da jama'atu ba su yi ƙasa a gwiwa ba wallahi akan wannan harkar irin matakan da suke ɗauka ganin haɗa kan ƴan takarkarinmu musulmi su zauna da wannan su jawo hankalin shi su tsoratar da shi Allah su nuna mishi maslahan al'umma ka daure kai haƙuri ka janye saboda al'umma ta dinki ba ƴan takarar da ba sa musu wannan wannan yana daga cikin dalilan da ƙungiyar Izala ta fifita a zaɓi Tinubu saboda cikin ƴan takarkari a Najeriya ba ɗan takarar da ta same shi yana son ya tsaya takara ta jawo hankalin shi ta nuna mishi Allah ya kalli haɗin kan musulmi ya janye daga abin da yake so ya yi a lokacin nan babu wanda ya bata haɗin kai sai shi shi kaɗai ya bata haɗin kai ba ina maka taɗin a wannan zaɓen ba a zaɓen 1999 ko 2015 ya aminta cewa in dai wannan shi zai kawo haɗin kan al'umma to na yadda zan janye daga takara a daidai lokacin da yake wanda waɗanda kake zaton su kuma sun ƙi janyewa ga rakoda a raba kan al'umman musulmi wannan na gaya maka ɗaya daga cikin dalilai ne amma kai baka san an yi wannan ba kai baka san an yi wannan ba kuma abin irin matakan da ya ɗauka a baya har irin yadda yake tuhuman mataimakin shugaban ƙasa ne yanzu cewa kun je kun maida al'amarin mulkin nan duka wanda za ku ba appointment ga shi kirista ne su musulmi ba su da rabo a cikin wannan mulkin kuma yema al'umman musulmi yema waɗanda suka zauna da shi alƙawarin shi ko duk lokacin da aka aminta cewa ya takara yau alƙawarin ko musulmi zai ɗauko duk ba faka da masani akan wannan sai dai a tunaninka kawai da ka ne yanzu a shiga ɗaki ne kawai sai a ce ni wani ai al'amarin ya wuce al'amarin ya wuce to ina son wai mu fahimci cewa ne ba duk abin da baka sani bane ba a yi ba akwai abubuwa da yawa da aka yi wanda baka sani ba jama'atu tana kokari a wannan fanni kokarin da take ya wuce duk yadda kake tsammani a karkashin jama'atun kuma Supreme Council for Sharia irin kokarin da take akan wannan ya wuce yadda kake tsammani ita karan kanta kungiyar Izala irin kokarin da take akan wannan ya wuce yadda kake tsammani akwai ɗaiɗaikun kungiyoyi waɗansu suna jiɗin ta kansu da addini waɗansu kuma kawai kungiyoyi ne suna kokari akan wannan amma duk baka sani ba wani abin da ya kamata in faɗi a wannan gaba ga Malam Aliyu alajinan da'awa kawai na Zaria tun 1999 irin zaman da aka riƙa yi a kan al'amarinsu ya sa Allah kaɗai sun iyakansa na rantse da Allah akan zauna a kwana tun bayan isha'i sai an kira sallan asubahi in ma ba ku sani ba tun a lokacin na a 1999 matsayin da lajinan da'awa ta yi shi ne ba ta da alaƙa da siyasa ba kuma za ta yi siyasa ba kuma za ta shiga ba shi yasa a wancan lokacin saboda kowa a lokacin yana kallon tsarkin tsarki ne kawai yana neman ya samu tsarki ya sanya duk aka zama hannu akan al'amarin siyasa ba wanda yake participating a ciki ba wanda yake magana a ciki shine matsayin mu na farko har a lokacin nan muna ma ganin ka karɓi kyautan ɗan siyasa ƙazanta ne baya halasta saboda mene saboda ka samu makanka da tsarki tafiya ta ƙara tafiya muka ga irin yadda yarimin bakore ya shigo ya kaddamar da shari'a wannan sai ta canza mana tunani cewa to ashe akwai kofa da za a iya tabbatar da alkhairi a ciki akai nazarin cewa ba kuma zai taɓa yiwuwa ka bar al'umma cikin harigido ba dole ka fito ka sanya al'umma akan hanya to kenan janye hannu a cikin siyasa ma kuskure ne to yanzu dole kuma a zo a shigo a siyasa amma shi ma akan dokoki da ka'idoji wannan ya bada lasisi aka fara fitowa ana tantancewa ana au kuma a lokacin nan in ba ku manta ba harkan shari'a da ta taso sai ta karfafi wannan matakin a jihar Kaduna ai ba irin kai koman da ba a san ba kan tabbatar da shari'a an ta yin wannan kuma duk wani abin da ya taso sai an tsaya an kalle shi an zo da bayanai na ilimi bayanai na rayuwa ai au nagartaccen au to sannan a ce eh ko a ce a'a idan da za a ɗauko maka kundi na irin zaman da ake yi da 'yan siyasa tun daga wancan lokacin ga irin abubuwan da ake gaya musu ga irin abubuwan da ake rubuta musu a rubuce to za ka yi mamaki amma kai kana nan kana ganin cewa ai wallahi ko ba kwa kaza ba kwa kaza ba kwa kaza saboda mene saboda kai baka san an yi ba kuma ba zai wuce ma a yi da kai ba saboda ba zai a ce sai an jawo kowa ba addinin nan wakilci ne ko ka ki ko ka so dole ne waɗansu su yi haƙuri a taka bayansu a miƙi in wani ya ce ni wallahi ba zan miƙa bayana a taka ba to za mu yi ta kwaɓin ƙasa a guri ɗaya ko ka ki ko ka so za ka samu wani lokaci a ce maka gwamna ma ba musulmi ba ne kuma bayan ka yi taka ya hau mulkin kuma dole ka yarda da abin da ya zata su to amma kai nan a gida wanda yake ka san wanda kake mu'amalar shi din nan ka san shi ka san abin da yake ka san abin da baya yi amma dan mene a ce a taka bayan ka a samu matsaya ba za ka yarda ba abubuwan nan suna da yawa amma ni inda nake so in kai shine cikin abubuwan da suka zafafa mana wa'annan siyasoshi shine nake bayani cewa shigowar addini ya zafafa al'amura sannan gwara kanmu da 'yan siyasan suke yi shi ma yana taimakawa shine nake kawo maka kofofin abubuwan da kai mai yiwuwa baka san su ba kai mai yiwuwa baka san su ba kuma dai ko dai banza misali wanda ya fika shekaru kila ya fika gane ayoyin alkur'ani da hadisi akwai kyakkyawan zaton zai fika tunani mai zurfi akwai kyakkyawan zaton haka to amma sai shedan ya fito da wata hanya mun karanta fi shedan akan shedan muka gama magana kwanan nan a nan majalisi sai shedan ya gaya maka ai kudi aka ba su shi dai malami ba shi da daman da zai magana ya faɗi abin da Allah ya haskaka mishi to kudi aka ba shi to akan kuɗin ma akan karɓan kuɗin ga Malam Aliyu Naji akan karɓan kuɗi daga shugabanni wani irin tattaunawa ne tsawon lokaci ba yi ba shin ya halasta shugaba ya baka kyauta ka karɓa ko bai halasta ba wannan matsala ce fata addini ba matsala ce kawai dani da kai yanzu kawai mu zauna mu ittifaqi ba akan wannan an tattauna shekara da shekaru kuma wancan littafi ma da nake gaya maka al-intikhabat sai da ya kawo ina hukuncin dan takara ya zo ya baka kuɗi kai Allah musta'an alkhairin Allah kai ga addinin musulunci ina hukuncin dan takara ya zo ya baka kuɗi ya kawo innan bayanan da kofofin kowanne da irin yadda suka kalle shi in dan kaza ne kaza zai zama duk ga abubuwa na an fitar da shi ba yanzu an dauko wani magana wai an ba da kuɗi ne wai an ba da kuɗi ne wa in kana akwai ɗaya daga cikin malamai da ya wannan bayanin yace bari in hutar da kai duk masallacin juma'a da duk masallatan khamsalawat an ba mu miliyan 10 ni ma na jana kai malamin ka jana ka wannan maganan kamar isgilanci ne kaje ka bincika masallatan juma'an da na khamsal ayya ce magana a Kaduna ne hankali zai karbi wannan isgilanci yake maka kai da kake tarama an ba su kuɗi isgilanci ne wato abin da Hausa suke cewa a gaba maka magana a ce maka wai duk masallacin juma'a a Zariya kawai nan karaman hukumar Zariya muna da masallacin juma'a sama da guda 25 sama da guda 25 to khamsu salawat kuwa a kididdigan mu na baya wanda ni na sani muna da masallacin khamsala sun fi masallaci guda 300 ina ga maka a Zariya ne kawai shi ma na na izala Allah ya saka da alkhairi shi ma din ba mu shiga ƙauyaku ba fa ina ga maka tsakankanin cikin Zariya da su maguma da su waye irin wannan dan kewayen nan ba mu shiga ƙauyaku ba ba muna ta kan hadda irin su dutsen abba hadda irin su ciciri hadda irin su dambo ba hadda su muka yi lissafi ba idan zamu program muna aika masallaci sama da guda 300 to in ka hada Zariya lokacin gamin gabaki daya to ka ajita to yanzu ka dauko Kaduna South Kaduna North da Igabi da Cikun ba su ne suka hadu suka yi Kaduna ba ina maka tadin kokuwar Kaduna ai akwai Kaduna South akwai Kaduna North akwai Cikun akwai Igabi masallace ne khamsalar guda dubu no kake sa ran za a samu a ciki sai a ce maka an ba su miliyan 10 ai tun ana ya kamata ka ta dauka kawai wannan kuma yanzu malam yanzu kuma zauleyan mu yake yi miliyan 10 fa miliyan 10 ba dubu 10 fa miliyan 10 to amma kawai wayan suna ganin a to ai shikenan ai an ba su kuɗi kuma kun san abin ban al'ajabin da kai ma an zo an baka kuɗin to da ka karba to abin da in an yi baka kai ma za ka karba to menene aibi in an ba wani ya karba misali kama an baka waye an aka bashi kuɗin ba zai karba ba la Allah wanda an bashi kuɗin yanzu ba zai karba babba an baka ba za ka karba ba to mutane sai su sa ma kansu waɗansu abubuwa na daban so sai mun yi taka tsantsan mu daina bari ana gwara kawunan mu waɗanda muka yadda su ne muka fawwala mu al'amarin addini to mu yadda da su mu natsu da su in sun yi kuskure mu gane cewa dama ba ma'asumai bane ko akwai ma'asumi ne a cikin mu isma ta kare tun lokacin da manzon Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wa sallam kurakure ne yau da kullum ba sa karewa a duniya ko da mutum ya kuskure amma dai abin da ya faɗi gaskiya ne kar ka kalli kuskuren kalli abin da ya faɗi na gaskiya shi kuma ka neman mishi gafaran Allah ka neman masa gafaran Allah haka rayuwa take amma sai shi ɗaya na maka to tunda ya kuskure ɗaya to ya tashi daga na Allah da haka ne kuma ba ruwa na dishi to shedan ne kenan zai zama shine jagoran ka in malami bai zama ka jagora ba a matsayin shi na ba ma'asumi ba yana iya kuskure to shedan zai zama maka jagora kuma shi yasa yana da buƙatun sai a riƙa kallon abin nan sosai da idan basira malami yayi laifi eh Allah ya gafarta ma malamin mu yayi laifi iri kaza amma Allah abin da yake ga wani alkhairi ne muna nan akai kuma muna nan muna roƙon mishi gafaran Allah irin yadda kasancewa za a samu wani mashayin giya ya mutu kuma malamin dai za a kira shi ya mishi sallah da shi ma zai mishi irin wannan mu'amala sai ya ce ba zai mishi sallah ba kafiri ne wani mazinaci ne wani yana saba ma iyayen shi zai mutu wani yana tauye haƙin matarsa zai mutu amma kuma malamin nan dai zai mishi sallah kuma zai nemi mishi gafaran Allah in ka tambaye shi zai ce maka ai ba kafiri bane ya cancanci a nemi mishi gafaran Allah to a shi malamin yanzu ya kuskure ɗaya kila a shekara 10 yi maka kuskure ɗaya ko biyu to da haka daga nan yanzu bana ƙara yadda da shi to kar ka yadda da shi za ka yadda da shi dan wallahi wanda bai share masallaci ba zai yi na kasuwa
ko dai ka bi Allah ne ko kuma ka bi shedan ai dayan biyu ne
to mu daina bari wato ana gora kawunan mu a cikin abubuwan da ko dai abin da kai baka sani bane saboda ba dole a yi da kai ba baka sani bane duk abin da kake jin an riga an yi duk abin da kake ji an riga an yi akwai dan su abubuwan da kuma ba zai mu faɗe su a irin wannan ba a irin wannan speaker ba amma kai ka san an yi waɗansu abubuwa da ke da alaƙa da mulkin da shugabancin waɗansu matakai da su shugabannin aka zauna aka sanya musu waɗansu dokoki da ƙa'idoji har wani yana ce min ko rubuta musu kaza su ɗauko ƙur'ani su rantse da Allah shi bai san duk ma an yi wannan ba shi bai san duk an yi wannan ba a waɗansu gaɓuɓɓa aka fitar da waɗansu abubuwa aka kira waɗansu shaidu cikin malamai da cikin manyan jiha aka zaunar da wani aka rantsar da shi Allah ya rantse da Allah duk an yi wannan watanni shida baya shi yanzu duk bai san an yi wannan ba shi na ganin wai sai an yi kaza to wajen abin da baka sani ba shi ne ba a yi ba jama'a kamata mu dawo cikin hayyacinmu mu riƙa kallon komi haka wato ta janibin ijabi ta janibin kyan a farko kar ka kallo ta janibin rashin kyan kuma duk abin da kaga an yi faɗa alheri kyauta ta zato to wannan sai zai hutar da zuciyanka ka huta daga giba ka huta daga ƙarya ka huta daga shiga mutuncin masu mutunci ka huta daga mummunan zato duka aibo bane saboda mene kai da abin ya zo ka kyauta ta zato in kana son ka gane wannan ka samu mai mata biyu kaga mafi yawan rigiman da ke faruwa gidan mai mata biyu kawai mummunan zato ne ita wancan matan sai ta muna zaton ai an yi kaza zato kawai za ta yi sai ta gina hukunci a kai sai a yi ta samun rigima inda a zo a zauna a ce za a yi sulhu sai ta yi ta kawo ƙofofin mummunan zaton da ta yi wanda ya bayi zuwa ga wancan fitina to mutum fa biyu kenan fa daga kai sai su misali matan biyu ko uku to mummunan zato haɗarin da ke ciki ba kaɗan bane jama'a ala ayi hal a ƙarshe ina fatan kar mai ƙasa a guye wurin addu'o'i na alkhairi kar idan ka yi rufe duk iyayen da kake jin kai ijtihadi ka gamsu da ijtihadin kana jin har a wurin Allah iya ijtihadi na kenan to kuma ka miƙa ma Allah al'amari kar ka wadatu da wayanka ko dubaranka har ya zuwa yau din nan har ya zuwa gobe muna nan muna kaskanta ga Allah muna addu'ar ya Allah muna roƙonka duk wanda zaƙen shi zai zama alkhairi ga musulmi da musulunci zai zama alkhairi ga al'umma gabaki ɗaya ya Allah ka zaɓi mana shi a matsayin shugaba ya Allah duk wanda zaɓen shi zai cutar da addini zai cutar da al'umma zai sa 'yan Najeriya su rasa maslaha a rayuwarsu ya Allah kada ka zaɓi mana shi a matsayin shugaba a baya mun yi kuskure duk da yake a baya mun gaya ma Allah wanda muke so ne kawai mu shi muke so ya Allah mu wane kawai muke so zai zama alkhairi ko kar ya zama alheri ba shaida ne mu kawai mu shi muke so arziki na hannun shi daɗin rayuwa na hannun shi waye na hannun shi waye na hannun shi kamar irin wanda zaka ji suna roƙon Allah mu dai Allah ka bani ɗa shi ko annabi zakariya sai ya ce habli min ladunka zurriyatan tayyiba sai ya ma Allah iyakai irin wanda yake so ya Allah aban zura'a amma nagartattu to wani sai ya ta'adda Allah ka bani ɗa sai Allah ya bashi kasurgun barawo wanda kullun ana Allah wadai da shi to haka muka yi ma Allah ya Allah mu dai ka ce muke mu wane ya zama shugabanmu to sai aka ban mu da wayanmu ko dubaran to yanzu ba irin wannan addu'an muke yi ba mu muna maida al'amarin mu ga Allah ne ya Allah duk wanda zaban sa zai kai ga maslahan addini da rayuwa ya Allah ka zaɓan shi a matsayin shugaba ya Allah wanda zaɓan shi zai zama shine sanadiyan kubutanka a duniya kubutanka a lahira daga azaban Allah ya Allah ka zaɓan shi idan ka je ka matsa aka zaɓo wani shugaba zama ta sanadiyan shugaban nan kuma ka shiga wuta kai wannan zaɓan shugaba ai bai maka rana ba bai maka amfani ba to haka zaka bude kofofin alkhairi kai ta roko Allah alkhairi muna neman fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan shine tambayar da nake so in yi Allah madaukar sarki ya mana muwafaqa ya dacar da mu Allah ya dora mu akan daidai ya tsare mu daga kuri abinda muka yi daidai a cikin wannan harka da harkokin da suka zo kafin wannan Allah ka karba ka ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko na harshe ko na kudurtawa ko na aiki ko na fuskantar ƴan uwanmu musulmi to ya Allah ka gafarta wa innan kurakuri kada ka kama mu da su ya Allah sannan kuma ya Allah kada ka jarabce mu da mulkin da zai azabtar da mu Allah kada ka jarabce mu da mulkin da zai wahalar da mu Allah ka tara kan al'ummar musulmi ka dunkule mu wuri daya ka hada kawunan mu ka taimake mu mu rayuwa cikin aminci da bin Allah a cikin abin duk da kake so ka yarda da shi wallahu ta'ala a'la wa alam na san kila fai mutun daya ko biyu ko uku da zasu yi magana kasancen yau ne rufewa mu ma ba za mu rufe kofan masu ta'aliki ba yawa wa alaikum assalam wa rahmatullah na yana tambaya ne cewa bayanan da aka yi ƴan uwa sun ce sun gamsu amma wani mataki za a ɗauka ga waɗanda gwamnati ne cece musu laifi aka kore su a aiki kuma ba a biya su haƙoƙansu ba wani irin ƙoƙari za a yi don ganin ko kuma wani irin albishir kamar yadda ya amfani da shi wani irin albishir za a yi musu to maganan ƙoƙari shi yasa nake cewa ba duk abin da mutum bai sani ba ne kuma akwai abin da ba zai yiwu ka zo kai ta faɗin duk abin da ka yi musamman ga shugaba sai ka zo kai bayani ba sai kun gane wannan matsala na daga cikin matsalolin da ta dame mu matsalan haƙƙin ma'aikata baya ga magana akan mimbari da jawo hankalin gwamnati da aka yi ta yi to tun daga karan kanta gwamnatin tun daga kan shugaban ƙaramin hukuma da na Zariya da na Sabon Gari mun zauna da su akan matsalan nan ya kai tashi biyu wannan ya nasu in ya kai tashi biyu wannan ya kai tashi ɗaya amma abin da suke tabbatar mana duk wanda ya ce zai gaya muku wai inda matsalan nan take su ne ciya muni wallahi ƙarya ba wai tare muka zauna da su ba mun zauna lokuta mabambanta wannan na Zariya mun zauna da shi wani lokaci muka sake zama da shi wani lokaci na Sabon Gari ma mun zauna da shi ya ce abin nan yana da rikici ne wallahi mu karan kanmu mu san inda matsalan nan take an zauna da gwamna akan wannan har cikin jawaban da shi gwamna yayi a kwanan nan da aka yi wani zama da shi a Zariya ba da ni aka yi zaman ba amma dai akwai waɗansu malamai kuma ƴan jarida na wurin ba wai zama ne ɓoyayye ba buɗaɗɗen zama ne ya kawo wannan matsala kuma ya ta faɗinta a baya za ka ji a rediyo yana cewa wallahi tallahi ba wani wanda ke bin shi naira ɗaya yakan ta faɗin wannan ai cewa wallahi tallahi ba wani ma'aikaci da ba a biya shi haƙƙin shi ba wanda ke bin shi naira ɗaya ila kun gane da muke ta ko jiyan nan sai da muka tattauna akan wannan ƙabiyar
cewa maganan ma'aikata ɗaya daga cikin ƴan uwa yace sun zauna da waɗansu daga cikin jigajigan gwamnatin nan akwai wannan satin ne ko satin da ya gabata abin da yake jaddada musu wannan ina ga muku wani abu ne dan ka san abin nan din abin da yake jaddada musu wallahi sai kun ji tsoron Allah kun fusata al'umma da yawa musamman koran ma'aikata da kuma tauye musu haƙoƙansu wani daga cikin manya-manya a jihar nan kuma hakimi ne yace mishi wallahi tallahi duk an biya haƙoƙan nan yace mishi ba a biya ba dan ni ma ina cikin wanda aka sallama daga aikin kuma ba a biya ni haƙina ba wani ma daga cikin ƴan uwa nan yauwa shi wancan din cikin hujjar da ya bada shi wannan babban jami'in gwamnatin kuma hakimi ne a garin nan yace mun zauna da shugabannin korarrun nan ba akwai kungiya da suka yi ba na korarru yace mun zauna da su kuma wallahi tallahi duk haƙoƙansu mun biya su to shine ɗaya daga cikin ƴan uwa yake cewa gani nan ina cikin wanda aka kora kuma ba a biya ni ba ɗaya daga ciki ma ce ni ma ina ciki kuma ba a biya ni ba yace to sai suka yi shuru da magana to sannan shi karan kansa ɗan takaran gwamnan shi yasa nake ce muku akwai abubuwan da yake Supreme Council sun kosar sun wadatar da mu akan wannan akwai abubuwan da yake kungiyar izala sun wadatar da mu daga wannan akwai abubuwan da yake mu karan kanmu a local level wallahi an gabatar da wannan matsala cewa cikin abin da ya damu al'umman jihar Kaduna wannan na san Supreme Council ta yi wannan jama'a abin nan izala ta yi wannan ta local gamma ma mun yi wannan an kori ma'aikata ba a ba su haƙoƙansu ba duk an yi ire-iren waɗannan abubuwan sai dai ba duk abin da kai ne zaka zo kai bayani ka ce ai an yi kaza an yi kaza an yi kaza wani lokaci mu za mu yi da kanmu wani lokaci wakilanmu ne saboda akwai wakilci cikin al'amuran nan to amma bushara in ma wani bushara cewa in an kafa gwamnati za a yi kaza za a yi kaza wallahi la amliku illa nafsi ban isa ba kowa aminci ba ko gidana yanzu ka ce ba ni bushara cewa in na je gidanka zan samu abinci mai daɗi da nake so Allah ba zan baka ba idan ya je na samu matan ta kwanta ta ji bacci ta ce wallahi na maka rafa wannan ina gaya maka gidana kenan ka ce in gaya maka busharan da yake abin da kake so zaka samu a gidana wallahi ba zan baka wannan alƙawarin ba to ballantana akan harkan mulki da kowa a cikinmu ya san mulkin nan yana da giya da akan ce giyan mulki akwai maye irin na mulki sai wanda ya hau mulkin ne sannan zai ta fada cikin mayan zaka ji waɗansu shugabanni sai su fito su yi ta magana daga jin wannan ba yana cikin kan gado bane an yi wannan a gwamnati can da suka gabata haka nan a wannan gwamnatin ma haka zaka ji gwamnonin sun zo suna ta maganganu na rashin kan gado kai da ke gefe ka san wannan maye mulki ne giyan mulki ne mutum ya rika maka wallahi wanda ya mun kaza sai ne mishi kaza ba wanda ya isa ya kaza wallahi zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza ko duk ƙarya ne ba za ka iya ba dan al'amura na Allah suna hannun Allah ne mutum ya rika faɗi ni in aka yi mun kaza sai ne kaza ba ba wannan shi ake kira giyan mulki dama da mulki da kuɗi suna da irin nasu giyan wani lokaci ma har malanta yana da irin nashi giyan idan mutum ya ga an taru a gaban shi ana kabbarbari haka zai ta zabara kamar ana tsikarin shi yi ta sakin baki yana fito da waɗansu abubuwa in kuma aka gama in ya saurari bayanin sai ga abubuwan kunyan da ya yi a ciki Allah kaɗai sun iya kansu to giyan mulki ke da haka ni ba zan iya baka wani bishara ba akan in an kafa gwamnati ya za a yi wallahu alam abinda za mu iya yi ko ɗan kare da kaifa iyaka kai mishi nasiha kai mishi faɗakarwa lokacin da ya kama ka bige shi ka bige shi ka koma gefe kai ta mishi addu'a iya abin da zaka iya yi kenan amma duk da haka dan annabi Nuhu bai zama kafiri ba ya iya yi matan annabi Nuhu da matan annabi Lot ba su zama kafirai ba ya suka iya annabi Musa da ake tambayan shi bai faɗi la amliku illa nafsi ba wa akhi saboda shi ma akhi din annabi ne annabi Harun to abinda annabawan Allah suka kasa ba da aminci a kai ne ni zan zo ba da aminci a wannan mulkin Allah ya sauke kai dai mu ce su da addu'a duk wanda aka zaba ne mishi addu'a dan naji mutane tun kafin akai ko ina ma san fara tsine musu to tsine musu nan da kuke shi zai sa su ƙara lalacewa ana gama zaben shugaban ƙasa akai announcing shikenan waɗansu an dai dauki mulkin nan an bada ai shegu sai zagi wan shegu sai kaza to idan suka shegance din shine za ga kilikiri rayuwa ta ki daidaita saka in aka zabi kowaye ko wanda kake so ne ko wanda baka so ne aqidan ahlus sunna shine kai mishi addu'a ta alkhairi wallahu alam magana ta biyo ku yakuri na'am na kana daga hannun tuntun alaikum assalam na'am 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 dogara okay dogara eh na gani san ta Allah ya ma albarka kun ji tambayan sa yana ganin ana taro da gwamnati kuma a ka'idan gwamnati din da aka yi taro da ita to sai ta ba da kuɗi na mai haka take kiran shi kuɗin mai to yana ganin ana ba kiristoci ana ba musulmi in aka ba kirista ba ma wanda zai ji an ba su ba kuma wanda zai fito cikin mabiya ya zagi ce ai an ba su kuɗi amma kuma gashi a cikin ahlus sunna din da aka ba da kuɗin mai to daga lokacin nan kuma za a shiga social media ai tabatanci ai an ba da kuɗi ai an yi kaza me ke sa haka na faruwa sannan yayin batun cewa kowa sun cewa Sheikh Dahir Bauchi yana tare da su Yakubu Dogara kowa san suna tare suna abin nan haka to amma kuma bai jin cewa masu bin ɗariƙan Tijjaniya suna fitowa suna zagin nasu malamin amma mu kuma a cikin ahlus sunna malam ɗan uwa sukan fito suna zagin nasu malaman me ke sa haka na faruwa bari in ba da wannan abu na ɗan cikin kalma ɗaya ko biyu da Allah waye ya san amsan wannan me ke sa haka na faruwa na'am wani ɗan uwa ce ba discipline wani kuma ya ce rashin kimanta malamai wani ya ce hasada a mala ali ba kai ba abin da kai ba kai nake tambaya ba kai kai mana limanci kuma ka cinye komi a hasan wannan ita ce amsan da nake so a bada Allah aina amsan da zaka bada kenan Allah ya taimaki ahlus sunna da usul suna kan turba mai kyau amma sai ya jarabce mu a rishi makariyata kuma Allah ya hana su asali sai Allah ya daga musu kafa a rishi kawai wannan shine da haka duk abin da zaka kawo da indiscipline din da hasadan da wane ne Allah ya ba mu tushen mun rike tushe mai kyau amma a rishi fa sai aka jarabce mu yau na'am Masha Allah. Kaji ƙarin hasken da yayi. Yace da kiristoci da ƴan ɗariƙa suna bautar da mabiyansu ne. Kar ka ga girman kowa sai ni. Duk abin da nayi kar ma ka tambaya kar ka bincika. Kuma wannan kowa san gaskiya ne. Su ku ahlus sunna a cikin su akwai karara. Akwai karara komai za a fito da shi ne ba wai shi malami na neman kanshi girma bane yana neman ma addinin girma ne to wannan ya sanya wayannan abubuwan suke ta faruwa sai malami ya magana sai ai challenging din shi wani ma sai ya zage shi wani ma sai ya kaza wani ma sai ya kaza ya ishe ka misali majalisin Malam Abubakar gome da majalisin Ban Dahir Bauchi a majalisin Malam Abubakar gome kaji ana ta jayayya shi kuma yana ta hakuri amma majalisin Ban Dahir Bauchi sai ka shekara biyu baka ji an yi tambaya ba kila ka fahimci yanda kyau to duk dai wannan yana alamta maka Allah ya ce muke mu da asali amma kuma a reshe an jarabce mu so wannan yana daga cikin dalilan nan kuma al'umman mu su yafi cancanta duk da yake ba za mu tafi a makance ba abinda baka gane ba kana da haƙin da zaka zo kai bayani kaga mu abinda muke fifitawa a asalin zubin mu kenan a asalin zubin mu duk dukiyar da dan siyasa ya bada to a tattara a je a shigar da shi cikin harkan da'awa kuma ya san cewa harkan da'awa akai to amma idan kai wannan gangancin to irin raddin da zaka samu daga madiya ya wuce dai da kake tsammani ai da matsayin mu kenan shi yasa na gaya muku cewa har akan karban kuɗi na ƴan siyasa an tattauna shi sosai amma daga ƙarshe abinda muka yi tunani to in an karbi dukiyar ƴan siyasa a riƙa yin harkan addini ba wani dishi shi ma muka ga nan ba fita kawai in an karba duk wanda aka ce a bashi duk wanda yake gurin aka bada aka ce na mai ne to bashi ga kuɗin manka yake nan sai ku zauna lafiya da mutane amma in ba haka ba za ku koma kuna yakin cikin gida ne malamin can yana cikin halin yi yasu halin yau a ce kuma an karbi kuɗi ka ce mishi wai duk Allah ka hakuri za a ba masu da'awa zuwa ƙauye zai ce wata da'awa ya wuce in je in ce fa ne sai ku koma kuna yi yaku yaku kuma wallahu a'lam na'am na'am
zai ce ba musulunci yake yi ba kwarai da gaske ka fahimce su sosai akwai harshen siyasa akwai kuma harshe na gida wayansu shi ne ajiye bayan da ne a masallaci wayansu sai su cewa wai rufa'i ya ce duk wanda ya ce musulun to munafiki ne to wani harshen ƴan siyasa yi amma harshen da kuke yi da shi a ɓoye me yake cewa kuma ai ya ma gaya ma arnan ku da Kaduna ya ce ko ku zaɓe mu ko kada ku zaɓe mu za mu ci zaɓe ko ba ku ko zai gaya musu wannan ba wannan ɓoyayyen abu ne kuma in ka keɓe da shi zai gaya maka cewa arne duk yadda kai da shi ba zai yadda da kai ba da aka gara kai harkan ka fita sha'anin shi wannan sananniyan kalma ne gare shi da yake shi bai kai ma yin ɓoye-ɓoye ba a cikin abubuwansa yana faɗin wannan to yanzu zai zo ya ce maka to yanzu duk wanda ya ce maka musulun wai an yi shi da wani manufa ne to munafiki Allah ya taimake mu malam na ƙarshe haka sai mu ɗauki wa alaikum assalam na'am ana iya zakatar da wannan mutum